أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم فصليك رندك عربي منا أتكن سونا يمن ذن الله صلى الله عليه وسلم دابن دا سونا ينسك أتترون كفايدا من ذن الله صلى الله عليه وسلم أبو إمران يأذن تد موشي نموسى دان أبي سليدن بالفكيه مالهم فروعا شيخ ميسي أبو عمر ابن عبد البر الحافظ يمن حديثي شيخ ميسي سعيد النصر يمن حديثي شيخ ميسي قاسم دان أسبق يمن حديثي شيخ ميسي محمد دان وضوه يأذن تمنا شيخ ميسي يحيى بن يحيى الليثي يمن حديثي شيخ ميسي إمام منا مالوك يا ذن تمنا دك ابن شهاب بردن حديثي دك محمد بن جبير بن مطعم دك بابنس جبير بن مطعم يسي منظن الله صلى الله عليه وسلم يا فدا إن رسول إيبير نيني محمد صلى الله عليه وسلم كما نيني أحمد كما نيني الماهي الذي يمه الله به الكفر وان الله يجي شافي كافرتي دني وانا
الهاشر الذي يشر الناس على
كما نيني الهاشر وان يجي تاشي متاني اغبانا
وانا
الهاشر النبي تنيني الهاشر وان يجي كترشي النباوة
سماه الله تعالى لكلابه محمد
حجيك الله تعالى يا أمت منظن الله صلى الله عليه وسلم على التابع صلى محمد
وحمد
لكم أحمد يا ركين وتوسوسيا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الله يغريشي سوى تترو يبنس أتكين سونا ينسى سي الله يتترو تذكين أمبتنسى جرمون قودية ننتاسى إمام الكاري شكاك سونا من ذنب الله نا أحمد ننن أول سا عربية أفعلني مبالغاني نلقى صفة ننتا قودية shi kuma muhammadu shi kuma siga sa mufa'alu ne shi ma kai matuƙa ne daga yawan godiya saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi girman wanda ya godewa Allah kuma shine mabibijin wanda aka godewa kuma shine yafi yawan mutane godiya ga Allah saboda haka shine mafi godiyar ababen godewa shine mafi godiyar masu godiya tuta yabo tana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ranar kiyama saboda cikan nan na godiya idan tu ya cika gare shi amma idan ma ya shahara a cikin wannan fage na alkiyama da suban nan ta godiya kuma ubangijin sa zai tashi shi hunaka tananka mu bigire abun godewa irin da yadda ya masa alƙawari wannan da na farko da na ƙarshe za su yi godiya gare shi saboda cikansa lahun gare su sannan Allah ta'ala zai yi masa buɗi na daga godiyoyi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa irin abin da bai ba wa waninsa ba Allah ya ambaci al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama littafan annabawansa da masu godiya ga Allah saboda haka annabi ya cancanta a ambace shi da Muhammadu da kuma Ahmadu sannan wayannan sunayen guda biyu akwai al'ajiba na khususiya ta annabi sallallahu alaihi wasallama da makayancin ayoyi na sa akwai wani fanni daban shine cewa Allah ta'ala wanda sunansa ya dauka Allah ya kiyaye a ambaci wani mutum da wani suna tun gabanin zamanin manzon Allah ba wanda aka sawo Muhammadu sai annabi amma shi kaga Ahmadu wanda ya zo a cikin littattafai annaba suka yi bishara da shi to kaga Allah ta'ala ya yi hani da hikima ta sa a ambaci wani gairuhu ba shi ba ba za a kira wani abin kira ba kabla hu gabaninsa har saboda kada wannan rikici ya shiga afsami rarau na zuciya ko ku gonto ya shige shi to haka nan ma bayan Ahmad din to shi ma sunan Muhammadin haka yake ba ambaci dai daga laraba da wannan suna ba ba ambaci wannan su ba da wannan suna har sai da ya daidaita wato dab da haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da samuwa nasa aka ji labarin cewa akwai wani annabi da za a aiko sunansa Muhammadu to sai wasu mutane kadan daga laraba suka ambaci yayayensu da wannan suna wai kowa yana kauna ya zamanto ɗaya daga cikinsu shine wanda za a aiko الله أعلم حيث يجعل رسالته رسالتي سوني محمد دن وحي حتى دن جلاله الأوسي
ومحمد بن مسلمة الأنصاري
دكما محمد دن مسلمة الأنصاري
ومحمد بن براء
البكري محمد دن براء البكري
محمد
دن سفيان دن مجاشعين
محمد
دن همرانا الجوفي da Muhammadu bin Khuza'i as-Salamiyyu Imam al-Qali ce babu na bakwai gare su ana cewa farkon wanda aka ambace shi da suna Muhammadu shine Muhammadu dan Sufyana su kuma mutanen Yaman suna cewa bar dai Muhammad dan Yumil ne daga kabilar nan ta Azdu sannan sai Allah ya tsare dukkan wanda aka gaya masa wannan suna bai da'awar annabta ba ko kuma a samu ɗaya ya yi da'awar haka lahu gare shi ko ko wani sababi ya zamanto ya bayyana gare shi wanda zai kokwantar da ɗaya a cikin lamarinsa ta haƙaƙata simatani har wa'annan alamomi guda biyu suka tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama na ahmadiyya da mahmudiyya babu wanda ya jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin su amma kaga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni ne almahi wannan da Allah yake shafi a kafirci albarkaci na sai aka fassara haka a cikin hadisi shi kuma shafi kafircin yana iya zama ko dai daga garin Makka ne daga ruwan nan na Larabawa da abin da aka nade masa min arzi daga ban kasa kuma aka yi masa alkawari cewa mulkin al'umma ta sa zai ise shi ko kuwa wannan shafewa ya zamanto amman mai gamewa ne da ma'anan na zuhurin rinjaye da ƙarin rinjaye irin yadda Allah ta'ala ya faɗa li yuzhirahu ala ddin kulli fassara wannan ya bu a cikin hadisi manittaba cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne wanda aka shafe zunuban wanda ya bi shi faɗin nan nasa wato shi wannan almahi ɗin kenan a cewa an shafe zunuban wanda ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don mutum yana zaune zunubi kullum lalle ne kafaru in yantahu ya gufar lahum ma kan sarafa wa in yahudu faqad wasu sunu lahu wajida ko ko ayana ya daukan zahiran abun a zamanin manzon Allah da ba annabi sallallahu alaihi wasallam tarana wani mutum ya zo cin sai rasulullahi nayi zunubi a tsarkake ni to ina jiran a ce a je a yi masa hukunci sai annabi ce kai alula ce ban yi ba shi je kai alula ya alula annabi ta da sallah ya manzon Allah sallah bayan an idar sai sake dawowa sai ce rasulullahi nace nayi zunubi a tsarkake ni sai ce a walasta dan sallata ma'ana ba kai sallah tare da mu ba ce ai nayi ci to ai shikenan kuma ba wani zunubi ma'ana in dai ka manzon Allah sallah kuma ba wani zunubi da yake binka to wannan shine Allah ya ba mu albarkacin annabi amin ma'ana wanda za a tashi mutane a gabana ko a zamanina a lokacina ma'ana babu wani annabi bayana irin yadda Allah yake wa khataman nabiyina an ambaci manzon Allah da aqibu domin dai ya kusanci waninsa daga cikin annabawa ya bu a cikin hadisi ingantacce ni ne al'aqibu wannan da babu wani annabi bayana aka ce ma'ana alaƙa da ni a nan mana ana tashin mutane a mahalarta ta irin yadda Allah ta'ala ya fada litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida wakila aka ce alaka da mi ma'ana tafa ala sadiqati aw sarigayina Allah ta'ala ya fada wabashir alladhina amanu anna lahum qadama sadiqin inda rabbihim wakila aka ce ma'ana alaka da mi din nan a gabana da kewayina ma'ana dukkan alasu za su tare zuwa gare ni ranar da kiyama aka ce alaka da mi din nan akan sunnata ake nufi kaga ma'ana fadin sa da yace ina da sunaye guda biyar aka ce wayannan sunaye samammu ne a cikin littafin magabata da wajen ma'abuta ilimi daga al'ummai wanda suka shuɗe an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ina da sunaye guda goma ya ambaci ɗahi ya ambaci yasin malam makki ne ya kaito wannan hajiga an faɗa a cikin shashin tafsirin nan na ɗahi cewa shi ya ɗahiru ya hadi wato hawan nan ɗahiru take nufi hawan nan hadi take nufi an faɗa a cikin ma'anar yasin cewa ya sayyidu ya shugaba Abu Abdurrahman Sulami ne ya kaito wannan daga Imam al-Wasiti da Jabir as-Sadiq dan Muhammad al-Bakiru wannan ta koya ambata ina da sunaye guda goma to sai ya ambaci guda biyar wanda suke cikin hadisin nan na farko manzon Allah ya kara da cewa ni ne annabin nan manzon nan na rahama kuma ni ne manzon nan na hutu kuma ni ne manzon ya gunguna kuma ni ne mai kuturta kusa annabawan na bibi annabawan bayana annabi ce ni ne kayyumu idan an ce alkayyumu shi ne mai tattarawa alkamil cikakke to haka nan na same shi amma ban rawaito haka ba kaji alkali da wato amana ta ilimi ita haka na karanta shi amma walam arwuhi ban rawaito a gurin malamaina ba sai ce amma ina ganin katarin wato katarinsa shi ne kusanmu ba kayyumu ba da ta irin yadda muka ambace shi bado bayan nan daga Imam al-Harbiyu Imam al-Qadi ce wannan kuwa shi ya fi dacewa da tafsiri ya uku ila yau a cikin littafin nan na annabawa annabi Dawud alayhi salam ya faɗa Allah ka aiko mana annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsaye da sunna bayan fatara to za ta yi alkayyumu ɗin ya zamanto da ma'ana ta sa Imam an-Naqqash ya kaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ina da sunaye guda bakwai a cikin alkur'ani akwai Muhammadu da kuma Ahmadu da kuma Yasin da Dahi da kuma Al-Muddassiru da kuma Al-Muzammilu da kuma Abdullahi ya bu a cikin wani hadisi daga Zubair dan Mutaimin Allah ya kara yadda gare shi yace ina da sunaye guda shida akwai Muhammadu da kuma Ahmadu da kuma Hatimun Nabiyina da Aqibu da Hashiru da Mahi ya bu a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sanya wa kansa sunaye sai ce ni ne Muhammadu kuma ni ne Ahmadu kuma ni ne Mukaffi kuma ni ne Al-Hashiru kuma ni ne annabin nan na Tuba kuma ni ne annabin nan na Yagunguna kuma ni ne annabin nan na Rahama ana rawaitowa ma Al-Marhamatu na Rahama da kuma wato Ar-Ratu Hutu dukkan su ingantattu ne insha Allah in Allah ya so ma'anar Mukaffi din nan shine ma'anar nan na Al-Aqibu amma kaga annabin rahama da annabin tuba da kuma annabin nan na rahama da na hutu dama Allah ta'ala ya faɗa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kuma kamar yadda ya sifanta da cewa yusaki zai tsarkake su zai kuma sanar da su alkitaba wal hikmata zai shayar da su zuwa tabarke madadaci sannan shi manzon Allah mai jin kai ne mai rahama ga mu'minai manzo Allah ya fada cikin sifar al'umma nasa cewa al'umma ce ababaji abajin kai gare ta Allah ta'ala ya fada fiye a cikin su yace watawasau bis sabri watawasau bil marhama ai ma'ana wato shashin sai na jin kai ga shashi to sai Allah ta'ala ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahama ne ga al'umma ta sa kuma rahama ne ga talikai kuma mai jin kai ne bihim da su kuma mai jin kai gare su kuma mai neman gafara lahum gare su ya sanya al'umma ta sa al'umma ce a bajin kai gare ta ya subanta ta da rama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ta da yin jin kai a juna har ma yayi yabo afsa masu jin kan Allah ta'ala yace hajiga Allah yana yin baiwa ga masu gabayinsa masu jin kai ga yan uwansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaga masu jin kai ar-rahmanu ubangijin rahama yana jin kai gare su yace ku ji kan wanda suke kasa su ma wanda suke sama da ku za su yi jin kai gare ku amma kaga ruwayan nan ta annabin nan na wato ya gunguna to wannan nuni ne izo abin da aka aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi na daga alkitali yaki wa sai da kan sakali wannan ruwaya ce ingantacciya hudai mata yamani ya rawaito misalan hadisin abi musa al-ashari amma a kasar ruwaya akwai wani nabiyyin rahmati da kuma nabiyyin taubati da kuma nabiyyul malahimi imam al-harbi ya rawaito a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada yace malaika ya zo mun sai ce da ni kai ne kusa mu ai ma'ana mata tarin alkhairi eh kala yace abin da ake nufi da alkasumu shine mai mata tarin alkhairi wannan suna ne wanda yake abin sani a cikin ahalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to nan an gama da sunaye yanzu kuma laquba za a dawo domin shi laqabi ba suna bane ba to shine alkali ya fara cewa a qur'ani an sami kididiga mai yawa na laqabi da Allah ya ba manzon Allah da alamomin sa a cikin alqur'ani akwai iya wato kididiga mai yawa wannan abin da muka ambace shi kamar yadda Allah ya ambaci manzon Allah da haske ce qad ja'akum min Allahi nurun da kuma yadda yake kira shi da wasirajan munira ya kira shi almunziru qad ja'akum an-nadhiru ko innama anta munziru da kuma mubashiru yace mubashiran wa nadhira da kuma bashiru faqad ja'akum bashirun wa nadhir da kuma yadda Allah ya kira manzon Allah da shahida wa yakuna rasulun alaikum shahida shine wai kuna rasulu alaikum shahida ba Allah ya kira manzon Allah da alhaqqun mubin qad ja'akum alhaqqu wa rasulun mubin Allah ya kira manzon Allah da khatamun nabiyina walakin rasulullahi wa khataman nabiyina ya kira manzon Allah wa bil mu'minin raufur rahim ya kira manzon Allah da amintacce mubayin samma amin ya kira manzon Allah anna lahum qadama sidqin inda rabbihim ya kira manzon Allah rahmatan lil alamin wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin ya kira manzon Allah da ni'ma Allah alam tara alladhina badaluni masallahi kufra ya kira manzon Allah da urdus ka faqad istamsaka bil urwatil wusqi ya kira manzon Allah as-siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ya kira shi da annabi mustaqim ya kira manzon Allah da karimi innahu laqawlu rasulin karim يا كرام من الله دع النبي الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي يا كرام من الله داعيا إلى الله أتكين سبوفي ونسك ما سيوا تعلموا مما سيوا
وهران نهاتي كتب الله المتقسمتي
wajara min ha ya gudana min ha daga cikin ta sai littafin Allah wanda suke magabata da littafin nan na annabawansa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yadda al'umma suka dinga zuwaitawa suna sakin jumlatan shafi din jumla wata ke mai warkarwa kamar da aka kira manzon Allah da al-mustafa abun zabi da mujtaba abun zabi da abul qasimi da habibullahi da rasul rabbil alamin ubangijin wato manzon ubangijin talikai da yadda aka kira manzon Allah mai ceto abin yadda da cetonsa da mai tsoron Allah mai gyara da wanda yake mai rinjaye da kuma mai shaida aikin bayi da kuma mai gaskiya abin gaskatawa mai shiryawa kuma shugaban yayin annabi Adamu kuma shugaban manzanni kuma jagoran masu tsoron Allah kuma jagoran wanda suke masu haske masu farin sofa ne kuma masoyin Allah badadin ubangiji kuma ma'abocin tafkin nan abin tsigewa kuma ma'abocin ceto ma'abocin bigire abin godewa ma'abocin nan na alwasila da fadila da daraja madaukakiya ma'abocin kambi da miraji walwa'i da sanda tuta da kuma alkabib kansakali mahayin nan na buraka da kuma taguwa da zababban nan na taguwa ma'abocin hujja da sarauta ma'abocin hatimin nan na annabta ma'abocin alama ma'abocin dalilai ma'abocin koriyo da kuma wata kalma guda biyu fadi yana da sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafai akwai almutawakkil mai dogaro ga Allah da kuma wanda yake abin zabi mai tsaye da sunna kamar da ya faɗa a cikin littafin nan na annabi Dawuda zabura da tsarka da kuma tsarkin wato tsarki ruhin nan mai tsarki da kuma ruhin nan na gaskiya wanda shi ne ma mai ma'anan nan na barik lido a cikin linjila malam salabu ya faɗa ya ce yan ganin ce ma'anar barik lidin da ya zo a cikin al'injila shi ne wanda ke bambancewa tsakanin gaskiya da abin da ba gaskiya ba yawo a cikin wato sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafai wanda suka masu shudewa mazun mazun ma'anar mazun mazun tsatsarka tsatsarka ko kuma himma daya ma'anar su shi kuma mai tsari wato harami na makka na'am wal khatimu wato cikamakin annabawa kuma kyakkyawa a cikin annabawa malam kabul ahbar ne ya kaito wannan malam salabu yace in an ce al khatimu shine wannan da ya cika annabawa shine na karshe a cikin su shi kuma hatimu wato a cikin annabawa yafi kowa kyawu yafi kowa kyawun dabi'a ana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da harjan siryaniyanci ana cewa ga mushaffahu ana kiran sa munhaminna sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura uhuidu an rawaito wannan nanka daga ibn sirina mai fasara mabarki da aka ce sahibul kabib din nan ma'ana ma'abucin kansakali wannan nan ka ya auku abun fasarawa a cikin linjila yace yana tare da wani kansakali na bakin karfe yana yaki da shi al'ummar sama suna haka suke ana iya daukan cewa shi ne kansakalin nan nasa wanda yake mai tsayi wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake rike shi imam al-ghazali ce to yanzu yana wajen halifofi amma koriyo da aka faɗa wadda aka kwanta manzon Allah da ita a luga ake ce mata al'asa wato sanda imam al-ghazali ce ina da tanta Allah ne masani shine wannan sanda abin ambato wanda ya zo a cikin hadisin nan na tafki wannan da zan kore mutane anhu gabarin muta gabarin tafki na bi a sai da sanda ta li ahl yaman har sai mutanen yaman sun fara sha zan kore sai sun fara sha in suka sha to sannan sai kuma sauran al'umma su sha zaka ji su mutanen yaman kamar yadda muka sani akwai a wato wurin da shi wannan yaman din manzala ya faɗi abubuwa masu yawa tare da su don masoya manzon Allah ne na kwari kuma a yau a duniyar musulunci ba san wata kasa da suke kulawa da harkar maulidin manzon Allah irin mutanen Yemen ba eh din da kake ganin ana yin maulidi to babu shakka wato kai ka ce kwaikwayon Yemen ake eh to manzon Allah ya ce zai hana mutane shan ruwan tafkin sana alkausara haske sun fara sha na'am amma kaga kan bi abin da ake nufi da shi wato rawani a wannan lokacin ba zance ba ga kowa sai ga larabawa to dama ai rawani shine tun kambin nan na larabawa kaga sabobin manzon Allah da laqabba nasa da alamomin sa cikin litafai masu yawa ne a cikin abin da muka ambace ta min har daga cikin sa akwai wadatuwan Allah ta'ala ya su alkunyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mashhuri ya ce Abu al-Qasim an rawaito daga Anas bin Malik cewa yayin da aka haifi wato Ibrahim al-Mu'azzam ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga malaika Jibril ya zo masa sai ce da shi amincin Allah ya tabbata gare ka ya baban Ibrahim fasalike yadda ka rufe mana a cikin karramawa da Allah yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ya sanya masa suna daga sunayensa kyawawa da kuma yadda Allah ta'ala ya sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallama da sunansa wanda suke madaukaka al-qadi abul fadli Allah ya gama da kasar gare shi ya faɗa imam al-qadi yace ita mamakin hadewar wannan fasali da fasalan farko eh babu na babun farko na wannan tafin na ashfa eh saboda saboda tattarowar sa cikin zirin nan na abin da ya tattaro saboda yadda wannan fasali ya zama ya cudanya da daddadin nan na ruwanta sai dai Allah bai buɗi kirji ba a wancan lokacin don shiryawa ila istinbadi zuwa istinbadin wannan babun wala ana anar fakra Allah bai haska tunani ba dan fito da lulu an ya tasa da tsunto shi wannan babi face sai da na fara kutsawa a cikin fasalin da yake gabanin sa imam al-qadi sai muka ga bari mu raba shi kawai zuwa gare shi mu tattaro abin da ya zama yawar watsa a cikin sa falam kai sani cewa Allah ta'ala ya kebanta da yawa daga annabawa da karamomi wannan da ya sanya ta alayhim gare su daga sunayensa irin yadda Allah ya ambaci annabi Ishaqa da annabi Ismaila ya kira shi da alimin wannan kuma ya kira shi da halimin sai annabi Ismaila ya ce fa basharnahu bi gulamin halimin falamma balagama a wasu aya shi kuma annabi Ishaqa Allah ya ce fa a wasu minhu khifa qalu la takhaf wa basharuhu bi gulamin alimin shi kuma annabi Ibrahim Allah ya ambaci shi da halimin shi inna Ibrahim la'awwahun halimun shi kuma annabi Nuhu ya kira shi da shakur ita zuwa ita mana wannan ma'anoni innahu kana abdan shakura ya ambaci annabi Isa ya ambaci annabi Yahya da barru ita wa barran bi walidati haƙin annabi Isa kenan wannan da annabi dabbaran shakiya shi kuma haƙin annabi Yahya yace wa barran bi walidayhi wa lam yakun dabbaran asiya shi kuma annabi Musa ya ambaci da karimu ya kira shi da qawiyyu wal qabata na qablahum qawm fir'auna wa ja'ahum rasulun karimun shi kuma tayin cewa qati dahu ma ya abata sadir inna khayra man sadirta al qawiyyu lamin shi kuma annabi Yusuf wato bi da hafizun ali yam shi kala da anni ala khazain al ard inni hafizun alimun shi kuma annabi ayyuba ya kira shi da sabiru yace inna wajadna sabiran ni'mal abdu innahu awwab shi kuma annabi isma'ila sadiqul wa'd wa dhkur fi kitab isma'il innahu kana sadiqul wa'd wa kana rasulan nabiyya irin yadda alqur'ani mabwayi ya furta da haka daga guraren da aka ambace su to nan zamu ga wato kowane annabi ya samu suna ɗaya ko suna biyu kamar dai annabi Musa yanzu gashi ya samu suna guda biyu ga Al-Aminu ga kuma wato Karim rasulun Karim to saboda kowanne za ka bi wuce guda biyun ba wani kuma guda ɗaya ma to amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alƙali ya sai ka guda 33 wanda Allah ta'ala ya ba manzon Allah Imam Suyuti fa da yazo sai ta hayawun ya wuce 33 yayi littafin sunan Ar-Riyadul Anika fi asma'i khairil khaliqa sai da kawo sunaye 70 da Allah ya ba manzon Allah cikin Al-Qur'ani na'am Allah ta'ala ya jibita annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya sifanta shi da ita cikin tashi magwayi
wa ala
kuma zahara san annabawan sa da gidiga kasiratin me yawa wato jumla ta jumloli sun tattara gurin mu da yawa ba da imanin fikir bayan mun yi amfani da tunani mun halarto da tuntuntuni eh alƙalin zum ada annabawa mu ga wanda ya rasa guda biyu ba ko kuma wanda ya kakkafi fiya cinta dan wallaba fasalai guda biyu imam alƙali ce amma mun rairaye min har daga cinta cikin wannan fasali mun kawo kasannin wato sunaye guda 30 da Allah ya ba manzon Allah
wala Allah ta'ala
sayyu Allah ta'ala irin yadda Allah ya kimsa zuwa abin da ya sanar min har daga cinta ya kuma tabbatar da shi zai cika ita wannan ni'ima da bayyanar da abin da bai bayyana mana shi ba yanzu ya kuma bude abin da yake rufe yana daga sunayen Allah ta'ala abun wato alhamidu mai ku abun godewa ma'ana ta sa almamudu abun godewa domin dai Allah ya godewa zati nasa bayan sama kuma sun gode masa yana zauntowa har ila yau da ma'anar na alhamidu nafsi mai godiya ga zati nasa da kuma ayyukan nan na biyayya ga Allah eh Allah ya ambata annabi sallallahu alaihi wasallam da Muhammadu ya ambata shi da Ahmada to shi Muhammadu ma'anar Muhammadu da ma'anar nan na abun godewa haka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auku a cikin zaburan nan ta annabi Dawuda shi kuma Ahmadu man hamida wato sumanarsa shine mafi girman wanda ya godewa Allah mafi kuma girman wanda aka godewa hasan nan sabitin yayi ziyara zuwa kasar nan wannan da fadansa da yace wa shakkalahu min ismihi li yujillahu fazul arshi mahmudun wa hadha muhammadu eh wa shakkalahu Allah ya tsago masa min ismihi daga sunansa eh ya tsaga wa manzon Allah daga sunansa liyu jillahu dan ya girma wa annabi fazul arshi ubangijin al'arshi mahmudun abun godewa ne wa hadha shi kuma wannan annabin namu muhammadu ya godiya ne eh shi ma abun godewa ne kuma ubangiji ma abun godewa ne
wa hadha asma wa min asma'ihi ta'ala
yana daga sunayen Allah ta'ala ar-ra'ufur rahim su ma da ma'ana suna da ma'ana wanda suke makusanta juna Allah ya ambace shi a cikin littafin sa bi zalika da wannananka sai yace bil mu'minina ra'ufur rahim wato bil mu'minina ra'ufur rahim kaga wannan ra'ufur rahim sunan Allah ne ar-ra'ufu sunan sa ar-rahim ya kuma ba manzon Allah ya daga sunayen Allah ta'ala al-haqqul mubin ma'ana al-haqqu shi abinda ake nufi shine saman me da wanda lamarin sa ya zama tabbatacce haka nan ma al-mubin ma'ana wanda lamarin sa yake bayyananne kuma tabbatuwa wato cewa wato ilahiyatuhu bana wa abana bi ma'anan wahidin wato cewa shi Allah ne wannan lamari ya bayyana eh da bana da abana duk ma'anar su ɗaya ce
wa yakunu bi ma'anan mubarjin li ibadihi amara dinin
yana zama ma wato mai bayyana wa bayin sa lamarin addinin su da makoman su idan sun yi aikin daidai Allah ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam da haka a cikin sabon sa fa qala Allah yace hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin Allah ta'ala ya faɗa wa qul inni ana an-nadhirul mubin Allah ta'ala ya faɗa ila yau to kaga dai rasulun mubin da kuma nadhirul mubin Allah ya faɗi mubin a haƙƙin manzon Allah to sauran abin da yake al-haqqu to sai ce Allah ya ce karja'akumul haqqu min rabbikum Allah ta'ala ya faɗa yace faqad kadzabu bil haqqi ila ma ja'ahum aka ce alhaqu din nan shine annabi Muhammad wasu ka ce alqur'ani yake nufi amma ma'anar sa nan shi shiyar badal barnati shi shiyar barnani kuma wanda ya gaskiyar sa ta zama tabbatacciya da lamarin sa shi kuma da ma'anar nan na farko ne an ce al-mubin kuwa wato wanda lamarin sa ya bayyana manzancin sa ma ya bayyana ko kuma bayyanawa ga Allah ta'ala abinda Allah ya aiko shi da shi irin yadda Allah ta'ala ya faɗa litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim yana daga sunayen Allah ta'ala an-nuru ma'anar wato ma'anar an-nur ga Allah shine zun-nuri wato mahalicin haske eh Allah nuru samawati wal ardh na'am ma'ana mai halittar haske ko ku a ne haskaka sammai da kasai da hasake sannan ku mai wuyar mai haskaka zukatan mu'minai da shari'a Allah ya ambaci manzon Allah da nuru haske Allah ta'ala yace
ja'akum
minallahi nurun wa kitabun mubin aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake nabi wasu ka ce alqur'ani ake nabi bayan kuma ga kitabun mubinin a gaba ai kaga kai tsaye manzo Allah ne shine nuru ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin eh ba a ce kun wato alqur'ani ya zama kuma qur'ani mabayyane kuma ya zama ku ba to qur'anin guda ne ɗaya ne saboda mai zuwa qur'ani shine nuru shine annabi Muhammad Allah ta'ala ya faɗa a haƙƙin manzon Allah wa sirajan munira an ambaci annabi ga wannanka saboda bayyana lamarin sa da bayanin annabta ta sa da haskaka zukatan nan na mu'minai da masana Allah da abin da yazo da shi ya daga sunayen Allah ta'ala ash-shahidu ma'ana ta sa al-alim masani wasu ka ce ash-shahidu ala ibadi mai shaida ga bayansa ran alkiyama Allah ya kira manzon Allah da shahidu ya kira shi ma da shahidu sai Allah ya ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira Allah ta'ala ya ce wa yakunu ar-rasulu alaykum shahida shi ma da ma'anar nan na farko ne yana daga sunayen Allah ta'ala al-karimu mai girma ma'ana ta sa mai yawan alkhairi aka ce a mai fifitawa wasu ka ce abinda ake nufi al-afu mai afuwa wasu ka ce ma'anar sa al-aliyu madaukaki ya bu a cikin hadisi wanda yake abin rawaitowa a sunayen Allah ta'ala al-karimu to sai Allah ta'ala ya kira manzon Allah da karimu da fadan sa dai innahu la qawlu rasulin karim aka ce annabi Muhammad ake nabi wasu malaman suka ce malaika jibrilu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yace ni ne fi girman yayin annabi adam wa shi daya kaga ma'anonin sunan nan ingalatu ne a haƙin annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga sunayen Allah ta'ala al-azimu ma'ana ta mai girman sha'ani wanda kowane abu ke koma bayansa to Allah ta'ala ya faɗa a haƙin annabi sallallahu alaihi wasallama wa innaka la'ala khuluqin azim ya auku a farkon sufuli na taura an rawaito daga annabi isma'ila da sannan annabi isma'il zai haifi wani mai girma shi ma kuma ga wata al'umma mai girma saboda haka manzon Allah mai girma ne yana kan ɗabi'u masu girma wa innaka la'ala khuluqin azim yana daga sunayen Allah ta'ala al-jabbaru ma'ana ta sa shine al-muslimu mai gyara wasu ka ce al-qahiru ake nufi wasu ka ce al-aliyu al-aliyu madaukaki al-azimu shani mai girman sha'ani wasu ka ce al-mutakabbiru ake nufi an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam a littafin nan annabi Dawuda da jabbaru Allah ta'ala ya ce karate kan sakalinka ya kai mai gyara domin abokin sirrinka wato shine malaika jibrilu da sharoyinka abakullar abahadawa ce da kurjinin nan na damanka amma ma'ana ta haƙin annabi sallallahu alaihi wasallama ko dai nan saboda gyaran sa ga al'umma su shirya da kuma sanarwa ko kuma darin jahil abokan gabarsa ko kuma dan dauka darajar nan tasa akan mutane da girman alƙadarin sa Allah ya kore wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato girman kan nan na jabariyanci a cikin alqur'ani wannan da bai dace da shi ba Allah ta'ala ya ce wama anta alayhim bijabbir ya daga sunayen Allah ta'ala al-khabiru ma'ana ta sa shine mai tsinkaye da hakikanin abu masani da hakikanin sa wasu ga ce ma'ana ta sa al-mukhbir ya bada labari Allah ta'ala ya fada ar-rahman fas'al bihi khabira
Al-Qadhi
Bakr dan Ala'i ya fada kaga wanda aka yi masa umarni ya tambaya wani manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi kuma mai tambayar nan al-khabiru wanda za a ba labari wanda ake tambaya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama wannan wato shi Bakr dan Ala'i yace bar dai mai tambayar nan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma wanda za a tambaya shi ne Allah ta'ala to kaga a wannan jawabi dai annabi sallallahu alaihi wasallama shine khabirun mai bada labari da fuskoki guda biyu wanda suke ababan ambato aka ce domin dai cewa shi mai sani ne a bisa gaya na daga ilimi da abin da Allah ta'ala ya sanar da shi na daga boyayyen ilimin nan nasa da girman sanin Allahnsa mai bada labari ne ga al'umma ta sa da abin da ya izini gare su a cikin sarauwan nan tasu biyi da shi yana daga sunayen Allah ta'ala al-fattahu ma'ana fattahu shi ne al-hakim mai hukunci tsakanin bayansa ko ku a mai buɗe ƙofofin arziki da kuma wato rahama Allah ka buɗe mana da kuma mai rufewa daga al'amuransu alayhim gare su ko ku a mai buɗe zukatansu da kuma ganinsu na zuci da sanin sanin gaskiya to hakan yana zamantowa da ma'anar nan na annasir mai taimako kamar inda Allah ta'ala ya ce idan kun nemi taimako to taimako ya zo muku ai in tastansiru fakarja'akum an-nasru wannan lokacin da za a yakin Badar kenan Abu Jahil ya ce wai Abu Jahil ne ya fito ya ce ya Ubangiji lokacin da za a fara yakin fa Allah duk mutumin da ya zama mai yanke zumunta a cikinmu wanda ya zo mana da abin da ba mu sani ba to Allah ka halakar da shi shikenan ku sai Allah ya amsa sai Allah ya amsa sai zama da shi Abu Jahil din da jama'a sai duka Allah ya halakar da su baki daya kaga ya addu'a kuma Allah ya amsa a take wasu malaman suka ce ma'ana ta sa mai fara wato mai fara buɗe da kuma taimako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato wasallahu ta'ala nabiyyu muhammadan Allah ta'ala ya ambaci annabin sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kira shi da mai al-fatihu mai buɗewa a cikin hadisi na Isra'i wanda yake mai tsayin nan da muka wuce a baya daga ruwayar nan ta Rabi'u dan Anasu shi kuma daga Abil Ali yati da wani nasa daga Abi Hurairah sai Allah ya kare yadda gare shi a cikin sa da kuma dan Allah ta'ala Allah ya ce na sanya ka ya Rasulullahi kai ne mai budewa kuma kai ne mai rufewa ashe in kace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa kai kuskure ba domin fadin Allah ne kuma fadin manzon Allah ne waj'altuka fatihan wa khatiman amma ga wasu dake ko ba su san yadda al'amuran suke bane ba kawai suke nan ko kuma babban aikin su afkawa bayan Allah eh to kuma ba san daga afka bayan Allah abin ki zai cewa ba in ka taba waliyin Allah to sai ka abin ya bayu ka dawo kan manzon Allah daga nan kuma ka dawo kan Allah kuma da haka abin yake ai kamar hadisin da Annabi ya ce wato man adali waliya faqad azantuhu bil harbi Allah ya ce duk wanda ya gaba da waliyi na to ya shirya zamu yake shi to da kayan da kake rigima da wani bawan Allah shikenan kaga duk masu inkari wanda iyayen gidanka sun san inkarin nan sun tafi sun hakura hatta malam Abubakar kuma Allah ya mai rahama da kansa sai dai fada yace salatul fatihi ba ta da wata illa salatin manzon Allah ba wani zancan a ce ana wani salati annabi Muhammad ake salati eh su inkarin su akan yawan ladan salatin da aka fara yau amma salati babu shakka ba yi da wata matsala to amma sai kwanan nan wasu a samu kawai dan ba a san azumin ya huce sai an fito da matsala an sa cikin al'umma ana ta yawo ne shi ya ce salatul fatihi ba salatin annabi bane me dalilin sa ita saboda an ce al-fatihu lima ughliqa wal khatim lima sabaqa shi annabi sallallahu alaihi wasallam an ce mai budewa ai dama annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin ma annabta a tun kafin bayyana sa dama kofar annabta a buru take sai da annabi ya zo sana a karfe ta sai za a ce masa kuma al-fatihu wannan ba mu ba ka tambaya ba gashi Allah ne yace waja altuka fatihan wa khatiman yawa sannan kuma annabi da kansa ya faɗa Allah ya sanya ni fatihan wa khatiman wato da kuma san da wakace ba yanzu eh Allah kace ai eh amin yana daga cikin sa daga madan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin yaban da yake ubangijin sa da kididdiga martabobin sa Allah yace warafa ali zikiri gashi nan annabi zai fada san mun fadin Allah yanzu ga nan annabi yace Allah ya dauka an mutu na gare ni annabi yace ya sanya ni ni ne mai budewa ya sanya ni ne mai rishewa to kaga al-fatihu anan sai ya zama da manan nan al-hakimu ko kuwa mai budewa ga kofofin rahama ga al'umma ta sa ga fasalan alƙali yana yi idan ba ga al-fatihu mutu ga ta nan eh mai bude kofofin rahama ga al'umma sa kuma mai budewa ga maganansa na zuci da sanin gaskiya da yin imani da Allah ko kuwa an-nasir al-hakim mai taimakon gaskiya ko kuma mai farawa da shiryar da al'umma ko kuwa mai farawa magabaci kuma wanda yake wato ya gabata annabawa sannan kuma shine maskinci gare su daga shi an gama irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni ne farkon annabawa a halitta kuma ni ne karshen su a cikin aike ya ba a cikin sunayen Allah ta'ala a cikin hadisi ash-shakur ma'ana shakuru shine mai sakayya a sa aiki kadan haka sai a abinda ake nufi al-muslimi mai yin yabo a sa masu al-mu'mini na masu biyayya Allah ta'ala ya subanta annabin sa annabi Nuhu da bizalika da wannananka sai ya da amincin Allah ya tabbata gare shi Allah ya ce innahu kana abdan shakura annabi sallallahu alaihi wasallama ya subanta zatin sa bi zalika da wannananka yace bana zama bawa mai godiya ga Allah ba ai ma'ana mai furtawa da ni'imar ubangiji na masani kuma da gwagwadon haka ne yin yabo alaihi gare shi ina mai kokartawa a kaina a cikin neman ƙari na daga wannananka saboda faɗin Allah ta'ala da yace la'in shakartum la'azidannakum yana daga sunayen Allah ta'ala al-alimu madaukaki al-alimu da kuma allamu da alimul ghaibi wa shahadati annabi sallallahu alaihi wasallama wato Allah ya sifanta shi da ilimi ya kuma kebance shi da wata daraja minu daga ilimin Allah ta'ala ya ce wa allama kama lam takun ta'lamu wa kana fadlullahi alayka azima Allah ta'ala ya ce wa yu'allimukum alkitaba wa alhikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun yana daga sunayen Allah ta'ala al-awwalu wal akhiru ita ma'anarsu as-sabiqu lil ashiya'i shine abinda wato margayin komai tun gaba na samu sa sannan wanzaje bayan karewar su tabbacin sa
annahu laysa lahu awwalun wala akhir
bai da farko kuma babu bashi da karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa
kuntu awwalal anbiya fil kalim
ni ne farkon annabawa a cikin halitta ni ne karshen annabawa a cikin aike an fassara da an fassara fadin Allah ta'ala bi hada da wannan wa idza khadna min an-nabiyyi mithaqahum wa minka wa min nuhin sai Allah madaukakin sarki ya gabatar da annabi sallallahu alaihi wasallama sai da Umar dan Khattabi Allah ya kare da gare shi yayi ishara zuwa katarnin wannan ya daga cikin sa fadin manzon Allah da yace
nanul akhiruna as-sabiquna
mu ne na karshe as-sabiquna margaya da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
ana awwalu man tashaqqa al-ardu anhu
ni ne farkon wannan kasa zake ce da shi
wa awwalu man yadkhulu al-jannata
annabi ce ni ne farkon wannan zai shiga aljanna
annabi
ce ni ne farkon mai ceto
wa awwalu
ni ne farkon abin yadda da ceton sa
wa huwa khatamun
annabi shine tsakacce suka mijin annabawa kuma shine karshen manzanni sallallahu alaihi wasallama ya daga sunayen Allah ta'ala al-qawiyyu da kuma zulquwwatu matiyyin ma'ana ta al-qadir mai iko Allah ya subanta annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan anka fa kala yace zai kuwatin inda zai arshi makiyin wasu malaman suka ce annabi Muhammad ake nufi wasu suka ce malaika Jibril ne wato sunayen Allah ta'ala wato as-sadiqu a cikin hadisin da yake abin rawaitowa aidan har ila yau wato ya zo a cikin hadisi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sadiqul masduqu ya daga sunayen Allah ta'ala al-waliyu da kuma maula ma'ana da su an-nasir mai taimako Allah ta'ala ya faɗa innama waliyukum Allah wa rasuluhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ni ne matsubincin lamarin dukkan mumini Allah ta'ala ya faɗa annabi wa ulil mu'minina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya zamanto shugaban sa to sayyidina alma shugaban sa ne eh wannan ya gaskiyan karamomi da Allah ya karrama sayyidina Ali Allah ya kare daga shi ya kin ka san kowane sahabi da sahabban Allah yana da manƙabar da wani sahabban bai da ita eh duk manyan nan kowa an kaji sai kaji shi wato ba sama da shi baki daya eh saboda sayyidina Ali yana da wannan babobin da yawa a cikin sahabban Allah ba wanda ya sami irin wayannan abubuwan masu yawa kamar sayyidina Ali eh shine wanda da aka zo yakin Khaibar an tura sahabbai da yawa su sayyidina Abubakar da sauransu duk sun je amma duk ba su sami nasara ba manzo Allah yake cewa to gobe tutar zan bawa wanda yake son Allah yake son manzon Allah kuma Allah yake son sa annabi yake son sa shi zai je bude Khaibar gobe shikenan sayyidina Umar yake tun da yaji wannan magana sai ce wallahi sai da nace ina ma ni ne saboda an ce an mashi da yana son Allah yana son manzon Allah kuma Allah yana son sa annabi yana son sa eh sai da aka wayi gari kowa ya yi ta dawudi yana sanannin ko shi ne manzon Allah yana zuwa sai ga babu sayyidina Ali a gurin ce ina sayyidina Aliyu aka ce ai rasulullahi bai da lafiya yana gida idan sa yana ciwo annabi ta kira shi a haka aka je aka taho da shi annabi ya masa addu'a a take irin ya warke ita ka je ka bude Khaibar saboda haka yaji aka je aka bude ta aka je aka bude ta a wannan lokacin to daga cikin irin wato abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa na girmamawa to shine wannan hadisin da muke karanta yanzu man kuntu maulahu fa aliyun maulahu eh wata rana sayyidina Aliyu nana Fadima Allah ya kare da gare ta
amin
ita ce matar sayyidina Aliyu to suna tare da manzon Allah sai mun ba su sanin sai yayye buga sayyidina Abubakar ya kare yabo ga sayyidina Umar ya kare yabo da sayyidina Usman sai ta jibe ambasadin Aliyu
sai take cewa ya rasulullahi araka la tuhibbu aliya ni ga nake ga baka san sayyidina ali yace amma duk kai bu'en nan ka tsare kuma sayyidina ali baka ce komai a kansa ba sai mun zana ce ah ya fadima ara'aytir rajula yamdahu nafsuhu kin taba ganin mutum yayi bukansa yace ana min aliyin wa aliyin minni ni na ali ne ali nawa ne saboda kan ne sayyidina ali nayi baka yana inda manzon Allah to saboda haka matsayin sayyidina ali mai girma ne kwarai da gaske a cikin sahabbai shine a lokacin da ita wannan shi wannan hadisi ya babu annabi ce man kuntu maulahu fa aliyin maulahu to a gurin sai wani mutum ana kiransa Nadir dan Harith shi wannan Nadir dan Harith ba musulmi bane ba to amma da yaji abinda annabi ya faɗa sai ce ah to yanzu so kake yi bayan ma mun zo mun yi biyayya gare ka kuma sai mu samu kanin ka shi ma mu yi biyayya gare shi shin wannan abin kai ne ka faɗa a ƙashin kanka ko Allah ne ya ce ka faɗa mana inda Nadir dan Harith sai wanda ce ah ni ma bayi na bane yin Allah ne to sai ce اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمد الله إلهي ذات من صنع أويتنا جاء ذلك الحديث تشيني ما المسكي ساعة شيئا ترى نبايد عنك أي كما تأي ليسي اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك الله إن وانا أبن دقا غريك إيش غفياني أي لا تتشي فهدنا إليه كشيري دمو إزوا غريش أما سكتو ويبا واتو أعمكو عذابا أصوكو مكو دروان عذابا تقسيقا روان عذابا ياسوكو غريش أي أقولن bayan ya gama fada sai ga wani tsuntsu ya fito ya saki wani dutse wannan dutsen an ce daga wata jahannama yake ya sake shi tsakiyar kansa ya fita zuburarsa a tafiye mutu shi ne abin da suke cewa wato sai Allah ya saukar da sa'ala sa'ilin bi azabin waqi'in lil kafirin laysa lahu dafi'u to laka a sha'anin manzo Allah mai girma ne kuma sha'anin sayyidina Ali mai girma ne amma kuma wannan ba shi ne isa sayyidina Ali za a ce kuma shi ne jagoran sahabbai baki ɗaya ba domin lokacin da manzo Allah ke faɗa wannan magana sayyidina Abu wato man kabace dan mamal musa cewa almaziyya la taqtadil afdaliyya maziyya ba ta nuna fifiko ana samun wasu al'amura na maziyya wato a wajen wanda aka fi wato a wajen wanda bai fi ba misali amma kuma afdal din shine wannan din domin kaga ai annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali an tambaye shi duk da wannan hadisin an sayyidina Ali wai kuwa wane ne mafi girma a wajen manzon Allah bayan annabi sai sayyidina Abubakar inji shi Buhari ya rawaito daga wajen ɗansa riwayat ɗansa Ali wato Zainab Abi wato shi dan nasa wato dan Muhammad bin Al-Hanafiya yace an tambaye sayyidina Ali wane ne mafi fiti a gurin Allah bayan annabi Muhammad sai sayyidina Abubakar aka ce bayan sa ba sai sayyidina Umar sai ke cewa sannan kai ko sai ta ni ɗaya daga cikin musulmai to kaga dai anan sayyidina Ali da kansa sai da jero sayyidina Abubakar da sayyidina Umar to raka wannan yana ƙara nuna mana matsayin sahabban nan a jere shi shi sa manzo sallama komai sai ka ya fara sayyidina Abubakar sannan Umaru sannan Usman sannan Ali Allah ya kare daga gare shi eh lokacin da manzo Allah sai sallah yake cewa ba su jikin nasa ba zai iya fitowa ba wanda lokacin da hadisin nan na Ubaydullah ibn Abdullah wanda ya rubuta tambayar na Aisha Allah ya kare daga gare ta ya ya rashin lafiyar manzon Allah ta kasance to a cikin wannan hadisi dogon hadisi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wala bayan sallar magriba ya shirya zai fito to sai yayi yunkuri zai tashi to sai bai tashi ba to raka wannan lokacin sai da iwanka hasa wajen bakwai to daga baya sai ce muru ababakarin falyusalli bin nas a umarci sai na buka zai sallar mutane to sai na buka ya fito a lokacin da ake wannan magana ga nana Hafsa ga kuma nana Aisha to sai ce ya rasulullahi sayyidina Abubakar ba zai iya tsayawa a mahallinka ba mutum ne wanda yake mai zuciyarsa karayya ce ya tsaya ga shi a wajen da Annabi baya nan ba zai iya ba sai Annabi ce ku je dai sayyidina Abubakar shi za a umarta aka sake dawowa Annabi ce a inna kunna lasawahiba yusufa ku koma ku je Abubakar ne sallah a wata ruwayar lokacin da manzo Allah sallama ya tura aje a sallar nan sai aka zo ba sa sayyidina Abubakar ba sai sayyidina Umar sai aka ce sayyidina Umar ya hawo ya sallah annabi yana jin kabbar sayyidina Umar sai ya fito yana jan mayafin jikin sa yana cewa wato li yusalli Abubakar sayyidina Abubakar ne sallah ba sayyidina Umar ba to wannan yana nuna mana cewa wato girman al'amarin sayyidina Abubakar shine jagora a cikin wannan al'umma shi sa hadisi yazo lokacin da aka tambaye manzon Allah cewa ya rasulullahi wata mata ta zo da manzon Allah sun yi magana da manzon Allah ta tafi sai ya ce mata ya rasulullahi inna da ban same ka ba wa zan samu sai ce fastajidina ababakar zaki samu sayyidina abubakar kuma dama ruwaya ta ce ya ali al-mauta ina son idan kaura ta faru ya zan wazan 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 ku shi in ka zo ka samu sayyidina abubakar to duk wannan yana nuna mana ba sabanin abin da su yan shi suke fada cewar kawai din da irin wannan yazo yana nuna cewa sayyidina ali shine gaba da sauran sahabbai baki ba gaskiya bane ba Allah ya samu dace amin amin
wa wa'alahu sabu
ma'ana al'afu shine mai rangwame sunayen Allah ne Allah ta'ala ya subanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya subanta annabinsa a cikin alqur'ani da taura sannan ya umarta manzon Allah da ya afuwa Allah ya ce khudhil afwa ubangiji ya ce fa'fu anhu wasfah malaika jibril ya faɗa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi a zafarin nan nasa khudhil afwa kala ya ce kai afuwa a wanda an manzala maka wanda ya zalunci gare ka Allah ya faɗa a cikin at-taura da injila a cikin hadisi wanda yake mashuhuri a sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mai mummunan hali ba ne ba mai kaurara fushi ba sai dai yana yin afuwa yana yin rangwame yana daga sunayen Allah ta'ala alhaji mai shiryawa yana daga ma'anan nan na taufiqin lahi game da katar na ubangiji da wanda ya nufa daga cikin bayansa da ma'anan nan na adalatu shiryawa wa du'a'i da kira Allah ta'ala ya faɗa والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أصل الجبات يا إذا كركتاني وسكت يا إذا جباتواني وكيل أجبدا أتكلم فسر لنا واتو إمام الله هني قابن داي كني في هذا الزكاة من شريعة يا نبي صلى الله عليه وسلم Allah ta'ala ya faɗa
innaka latahdi ila siratin
wa innaka latahdi ila siratin mustaqim Allah ta'ala ya faɗa fi cikin annabi sallallahu alaihi wasallam wada'iya lillahi bi'iznihi to kaga Allah ta'ala ke bantacce ne da ma'anan nan na al-awwal ta farko Allah ta'ala ya faɗa
innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha
innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha yana zuwa da ma'anan nan na addilatu shiryawa ana wawai tashi a tsawanin Allah ta'ala yana daga cikin sunayen Allah ta'ala al-mu'minu al-mu'minu haka ce da mu'min da mu'minu ma'anar su ɗaya ne to kaga ma'anar mu'min a hakkin Allah ta'ala shine mai gaskata alƙawarinsa gabayinsa mai gaskata faɗin nan nasa alhaqu na gaskiya mai gaskatawa gabayinsa mu'minai da manzanninsa wasu malaman suka ce a mai kadaita zati nasa wasu suka ce mai amintar da bayansa a nan duniya ba zai cikin cin shinge gare su ba da kuma mai amintar da mu'minai a ranar lahira gabanin azaba ta sa wasu suka ce al-mu'minu da ma'anar nan na al-amini wato tasjiri ne da gare shi sai aka juya ha babban wato alhamdulillah ta koma ha babba wasu ga ce a yi faɗin nan na za a cikin addu'a da suke cewa amin shi ma suna ne daga sunayen Allah ta'ala ma'ana ta sa ma'anan nan ne na al-mu'minu wasu ga ce a al-mu'minu da ma'anan nan na ash-shahidu da ko kuma al-hafiz mai kiyayewa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam amintacce ne kuma mai shaida aikin bayi ne sannan mu'min ne Allah ta'ala ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aminu Allah ta'ala ya ce mu da in san ma amin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabance an san shi da aminu
an kuma ya shahara da haka tun gabanin annabta da bayan annabta Abbas ya kira ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin waka ta sa da muhayminu a cikin fadin sa da yake cewa bai cika muhayminu min inda ba aliya abda ta annudugu
ila almurad ya ayyuha almuhayminu
eh aka ce abin da ake nufi wato in tawa bai cika Allah ya suturo gidanka almuhayminu ya ayyuha almuhayminu ya kai wanda kake mai shi da aikin bayi amma can
ya ayyuha almuhayminu
eh amma a can bayi abin da aka karanta summa tawa bai cika almuhayminu sannan ubangiji mai shi da aikin bayi sai ta taro bai cika gidanka min hindu daga ita Laila mata Ilyasu wanda in sai Aliya a madaukakiya ta tana duk wanda ta mantaka ke karshen ta to aka ce abin da ake nufi anan ya ayyuhal muhaiminu malam Qutaybi ne ya faɗi wannan magana shine Abdullahi ibn Muslim ibn Qutayba ad-Dinawi eh wanda shi wannan malami wato abin jinginawa ne zuwa ga kakansa ibn Qutayba eh babban malamin nan wanda an faɗi cewa mudawwana mai matsala 40,000 din nan haka dinga rubuta ta a allo sai da hadisi baki dinta
wal imam
abul qasim al-qushayri
Allah
ta'ala ya fada
yu'minu
billahi wa yu'minu lil-mu'minina ai ma'ana ina gaskatawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni amana ne ga sahabbaina wannan da ma'anan nan na al-mu'minu ya daga cikin sunayen Allah ta'ala al-quddusu ma'ana ta sa wato tsarka al-sa'ibobi abin tsarkakewa game da wato alamun nan na hadasi an ambaci baitul maqdis ma domin dai ana samun tsarki cikinsa min zunubi daga zunubai daga cikinsa akwai al-wadil muqaddasu da kuma ruhul qudsi ya auku a cikin littafin nan na annabawa a cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam akwai al-muqaddas sarka ai ma'ana sarka gabarantar ku aula sai yadda Allah ta'ala ya faɗa a hakkin annabi ya gafi da kallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara ko kuwa wannan da ake tsarkawa da shi mina zunubi da tsarku aula ake daukuwa da biyayya a gare shi an haga gare ta irin yadda Allah ta'ala ya faɗa wa yuzakkihim Allah ta'ala ya ce wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur ko kuma ya zama to tsarka da manan nan na mai tsarki da gabaran da wato dabi'u wanda suke hawa ban zargi da sumobi wanda suke kaskantattu yana daga sunayen Allah ta'ala al-azizu mabuwayi ma'ana ta sa wanda yake mai hannuwa al-galibu wanda yake mai rinjaye ko wannan da babu kini gare shi ko kuma mai guwayantarwa ga waninsa Allah ta'ala ya faɗa walillahi al-izzatu wa rasulihi walillahi al-izzatu wa rasulihi ai ma'ana hannuwa ta tabbata ga ubangiji da kuma da waka alkadari Allah ta'ala ya zubanta zati nasa da bishara da kuma gargadi Allah ta'ala ya ce yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan Allah ta'ala ya ce inna Allaha yubashshiruka bihayyin musaddiqan bi kalimatin min Allah Allah ta'ala ya ambaci Allah ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubashiran da nadhiran ya ce da bashiran ma'ana ne bishara ne ga abota biyayya gare shi kuma mai gargadi ne ga abota sabansa ya daga sunayen Allah ta'ala a cikin abinda shashin malaman tafsiri suka ambata ɗaye da kuma yafiyin shashin malamai sun ambata har ila yau cewa da ɗaye da yafiyin yana cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ɗauka manzon Allah ya karrama shi to wannan lafazin sunan Muhammad kenan
da irin abin da Allah ya tattara masa wayannan sune lokwato sunayen da Allah ya bawo manzon Allah cikin alqur'ani to amma cikin duk sunayen nan da ake magana wato ba wani suna wanda yake muayyani wanda shine sunan kai tsaye shine annabi Muhammadu shine lafazin Muhammad din saboda Allah ya tattaro abubuwa cikin sunan Muhammadu eh shi sa Allah madaukakin sarki ya tattara baiwa cikin sa mutum ba zai mutunta ba sai da wannan sunan eh mutum ba zai ce la ilaha illallah Muhammadur rasulullah ba har da cewa Muhammadu sunan manzon Allah ne amma ba za a bar haka ba saboda tayyu dan Ahmadiyya ne yawa tayyu Ahmad Gulabi ce rifi to wajibi ce Muhammadu shine tilo shi kadai saboda la ilaha illallah Muhammadur rasulullah shi kenan mutum ya mutunta a hudba ma sai da shi in za a yi hudba sunan manzon Allah za a bar eh sannan kuma idan za a yi kalmar shahada shi za a faɗa in za a yi tayya shi za a faɗa shi sa Allah ta'ala ya tattara masa abubuwa da yawa shi wannan suna na Muhammadu wato malamai suka ce in ka tattara shi za ga sunayen annaba duka ya shiga cikin sa da sunayen manzanni guda 113 nan har sabanin da aka ce ka same shi a ciki baki daya saboda in ka ce shi sa idan ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim to kai manzon Allah salati shine na farko sannan kuma dukkan manzanni sun shiga ciki baki daya saboda me saboda tattarewa sunan da sunayen manzannin baki daya eh shi yanzu misali in ka dauko lissafin da ake nan hisabi mun da sunan manzon Allah dai harfa ne guda hudu amma akwai tawfi a guda daya shine mun jari wato saka in aka yi za a yi faccin sa sai ya zama wato ina da harfa guda biyar kenan mimi guda uku sannan ga hakarami sannan ga dal to idan ka dauko kowane mimin nan guda uku yadda ake faɗa shi ne sai a ce mimun to mimun din nan na guda ɗaya kenan idan za ka yi faccin sa ya za ka yi faccin sa mun jayi a wajen malaman hisabi 40 ne to duk mimun in ka ce mimun kaga an samu wato an samu 40 sannan kuma ga ya ko ita kuma 10 ce kaga 40 ga 42 80 ga 10 90 sadaka yanzu muna da 90 guda uku a sunan manzon Allah 90 guda uku shine 270 sannan sai mu duba sai mu sake dauko dalun shi dalun dalda mahudu ne sannan ga alifi daya to kaga ya zama biyar kenan can muna 270 ga kuma biyar sannan sai ga lamun shi kuma 30 ne to 30 idan an hada zai zama 300 kenan ko 305 to yanzu abin da ya rage sai hawo shi hawon shi kuma 8 ne haƙarin idan ka hada 8 a cikin 305 abin da zai baka 313 kaga da ba shi ne adadin wato adadin manzanni adadin manzanni to sai aka ce to ai gashi nan ana karanta a hayatul islam da sauran zaman malamin musulunci suna faɗa cewa shi wannan wato adadin manzanni 313 ne ko da 14 ko da 15 aka ce to ai har yanzu sai muka ce haul bayan faɗa haka ramin nan ai akwai alifi in an hada ya zama ko da 14 kenan aka ce ai akwai kuma ko da 15 aka ce har yanzu akwai hamza tana nan ita ma ɗaya ce idan an hada ta ta zama ko da 15 din kenan ma'ana kaga a cikin sunan manzo Allah har da sabanin da malamai suka yi na adadin manzanni to zaka ci sa sai da wannan suna ne sunan zai zama ya tabbata to zaka adadin ya tattaro sunayen manzon Allah ya tattaro sunayen manzanni baki daya a cikin wannan suna ci sa Allah maka bakin sarki wato ifadin kuncin kunce da yawa game da wannan sunan manzon Allah yawa baya halatta ka dauki sunan manzon Allah ka shiga da shi ban daki ko zobe kake da shi wanda akwai sunan Annabi Muhammad a cikin sa to sai ka aje shi a waje sai ka shiga ban daki ka fito a cikin aljanna ko ida an yi wa wato kofofin aljanna ado da sunan Annabi Muhammad hurul ini baki dayan su na cikin aljanna an yi musu ado da Annabi Muhammad sannan mala'ikun sama gaba daya an musu adan fuskokin su da sunan Annabi Muhammad sannan as-sijaratul muntaha maganar tsikewa shi ma duka abin da ke jikin ta sunan Annabi Muhammad ne to saboda haka shi sa Allah ya karrama wannan suna ya kuma girma shi nan gaba za mu ji gaba kaɗan irin jawaban da malamai suka yi kamar da alƙali ya rawaito irin yadda ya zama wajibi a karrama shi mai wannan suna idan ka sa wa ɗanka wannan suna to sai karrama shi ka ba shi tarbiyya mai kyau yauwa yadda zai zamanto mutumin kirki sannan kuma in ya zama haka kai sanya da zaka tarereye shi saboda me wannan suna ba karanyo ne ba eh an shawo Ibrahim Allah ya dare shi ai an samu cewa wata rana wani mutum ya shiga gidansa cikin dare aka yi ihu ga barawo ya zo aka zo da shi gaban shehu shi kuma Allahu alam ya san shehu ne ko ko ya aka yace kai ya sunan ka yace sunansa Muhammadu yace subhanallahi yace wallahi Muhammadu ba barawo bane kai eh yace wallahi ba barawo bane kai yace ina yan gida kowa yake kawo hadiya eh wannan suna ai sai an karrama shi aka kawo hadiya ne yawa aka tara masa aka bashi aka ce to gashi nan cikin girmamawa sai gashi kafin wani lokaci ma zama bawan Allah yana ba da dariƙa ma ya zama babban waliyin Allah to so haka ake al'amarin kada a kasa a gwiwa ga mai irin wannan suna a bashi girma alhamdulillah amin 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 fasali ke inda ka rabe mana alƙazi abul fadl ya fada Allah ya gama daga sargare shi yace fada shi ka ji ni zan ambato ta fa'ida wanda zan yi ke zaga wannan fasali sannan zan cike wannan kisimi da ita sannan zan gusar da duk wani rikici bi har ita a cikin abin da ya gabata afsa dukkan mai raunin wahami mai rashin lafiyar fahimta za ta kiyaye shi daga fadawa cikin ramin kamanta Allah da ababen halitta za ta gusar da shi afsa wato dan raina a tamwihi rikitarwa shine mutum ya kudure cewa Allah ta'ala wanda sunansa ya ɗaukaka a cikin girmansa da kuma girmanasa da kuma tsarin sarauta ta sa da kyakkyawan sunayensa da zubabin sa madaukaka bai kama da komai daga ababen halittarsa ba ba kuma za a kamanta wani abu da shi ba cewa abin da ya zo na daga abin da mai shari'a wato addini wato ubangiji ya wawaye na sa al-khaliqi mai halitta wa al-makhluqi da abin da yake abin halitta to babu kamanceceniya tsakanin su a cikin ma'ana ta hakika dan ka san ce ga sunan Allah kuma Allah ya ba manzon Allah irin wannan sunan to ba kamanceceniya bane a ciki domin siffar nan ta al-qadim wanda bai da farko ta saba da siffar nan ta wanda yake abin halitta kamar yadda zatin Allah ta'ala bai kama da sauran zatuttuka ba to haka nan subobin Allah ba su yi kama da subobin ababen halitta ba domin subobin nan nasu ba ta bujirewa ga ba ta rabuwa daga bujire-bujire da kuma bukatu amma shi Allah ta'ala abin tsarkakewa ne gabarin haka bar dai ubangiji bai gushe ba da subobinsa da sunayensa fadan Allah ta'ala ya isa cikin wannan laysa kamithlihi shay'un wanda ya bayar da cikin malamai arfai muhaqqiqai wato sanin sa za ta bar daga Allah yace in ka san ka san tauhidi shine tabbatar da zati wanda ba ta kama lizawatir sauran zatuttuka ba sannan ba a bawo fantawa ga farin sufofi ba imam al-wasiti Allah ya jin kai gare shi ya ƙara bayani ga wannan fa'ida wanda yake manufan mu imam al-wasiti ce babu wani zati irin zatin Allah babu wani suna irin sunan Allah babu wani aiki irin aikin Allah ka sifatihi sifatun babu wani sifa irin sifar Allah lafzin lafza sai ta yadda kawai lafazi ya haɗa lafazi yawa shi kenan zati wanda bai da farko ya ɗaukaka ta zama to tana da sifa wata ke farariya wannan raji ne ga masu aqida ibn taymiya na hawadith al-awwal laha eh fararrun abubuwan da ba su da farko eh wanda wannan malaman zamanin sa sun musu raddi irin su a taqidin subki su musu raddi suka ce to ai wannan akwai tanakubi a cikin wannan mantan na sama hawadith al-awwal laha ka ce hawadisa fararru kuma ka ce al-awwal laha ba su da farko sai wannan maganar farko ya warware karshen ko karshe ya warware farkon eh sai saboda haka ba zai yi ba a ce kuma Allah yake sumanta da wannan abu wannan kuskure ne kawai akwai abin mamaki kwarai da gaske da za ka wasu sun dauki kadasa sun ba jagoran su da abin da ya fada kawai shikenan sai a ci kokarin karewa a'a dan adam tare yake bai cika goma ba kuma kowa yana yin daidai yana yin basawa ba yana ba daidai ba to shikenan a irga wannan daga cikin abubuwan da yake ba daidai ba wanda su ne kadan a ciki sai ai riko da wanda yake daidan su ne masu yawa sai zama lafiya amma dole sai an ce wannan abin da ya fada daidai ne ko an gane ko ba gane ba wannan ba kuskure ne
kamar
sahara an tafuna lijjatul mudatati sifat kamar da ya koru a ce zati wanda yake fararre yana da sifa wacce ke kuma kadimiya ba zai yi ba fararren zati ya kuma samu kadimin sifa ba zai yi ba
na'am wa hada kulluhu madhabu adil haqi wa sunnati jama'ati
kamar mun kai karawa zaman alqalibiyar ai wai su wai ahli sunna wal jama'ati to wannan a kore wayannan abubuwan a tabbatar da cewa wato zati na Allah irin sa ne kadai ba sama da shi sannan kuma babu sifofi fararru tare da shi to wannan shine mazhabu ahlul haqqi was sunnati wal jamaa radiyallahu anhu
wa qala basira imam abu al-qasim al-qushairi
al imam abu al-qasim al-qushairi Allah ya tsin kai gare shi ya fassara fadan sa wannan dan ya kara bayani sai yake cewa yace wannan hikaya da aka yi ta tattaro am samu da tarin matsalolin tauhidi yace ya zatin Allah zai kamar zatin fararru bayan kuwa wato ita zatin Allah mawadaciya ce da samuwarta dama ka ce wajibul wujudi to Allah kenan amma sauran kowa kuma jaizul wujudi ne shi sa kawai kowa ba shi sai Allah kawai domin kai da mata ba kai kuma yanzu nan gaba za a zama ba kai yanzu nan shekara 100 da suka wuce a dubban mu kuma 100 masu zuwa dubban mu kaga ba mu kenan baki daya amma Allah ko wajibul wujud ne tin har haka lamarin yake
wa kaifa yajibu fi ruhi ila
ya aikin sa zai yi kama da aikin halitta bayan shi aikin Allah ba dan tsebe cewa bane ba ba dan jawo cewa bane ba au dafi na kasan ko an gije wata tawaya hasal ta fara ba ko kuma dan wani tintintini da wasu bukatu da aka same su aikin Allah ba mubashara ciki babu gogayya zahara da ta bayyana amma aikin halitta baya fita daga wayannan fuskoki to wani ko daga cikin shehunan mu yace Imam Al-Qali ce duk abin da kuka riya a cikin tunaninku in ce wannan mu ko kuma kuka riske shi da hankulan ku to shi ma fararre ne irin ku to raka ce zaka gano Allah ai ba zai yi ba yawa faddarku ba to falbasu an darki zatullahi ishraku ka ce kai sai ka gano Allah wannan shirka ce yawa yayin da kace kai kai tunani kana tunanin kaza ne kana tunanin ka bane to da kai da abin da ka tunana duk Allah ne halicce ku ne so da kuma za ku iya gano Allah Allah sai ku hakura kawai shikenan al-imam abul maali al-juwayni ya fada wanda ya nutsu zuwa saman me wanda tunanin sa ya tike zuwa gare shi to an kana nan mai kamanta Allah da halitta sa shine wannan wanda kuma yana so zuwa korewa tsantsa to wannan mu'addili ne wannan mai wofantar da sabobin Allah ne Allah ka ce yayin to ga muwahidi nan yace amma idan mutum yayi yanke ya yadda akwai Allah amma yayi itirafi cewa shi kansa ba zai iya gane hakikanin Allah ba wannan shine muwahidi shi ne abin da Allah ya kawo wato wal ajzu fakhari gajiyawa kamar sanin Allah shine alfahari na ai hatta malamai suna faɗa hatta nan da kai zan yan mutane suna magana wannan sai Allah yana sama wannan sai Allah yana ko'ina wannan sai kaza kaza yace to yadda muke haka malaiku ma suke su ma ba san ina Allah yake ba zo da ka ba sallama Allah kawai shikenan zaman lafiya ibn hadda ya kawo wani hadisi yace akwai wani malaika da hadisi ingantacce yace akwai wani malaika wanda wato digadigansa sun nutsi a ƙasa ta bakwai sannan shi ne yake ɗauke da al'arshin Allah a kafaɗarsa har ga girmansa da ya kai ƙarshe ko amma tasbihinsa shi ne subhanaka aina kunta wa aina takunu shi ma bai san inda Allah yake ba saboda haka mika wuya ya kawai ga ubangiji shi kenan sai ka ma lafiya to ka duk wanda ya ce maka sun masawa alal arshi ko amintu man bis sama'i ayi qur'ani kuma hujja ita wanda kuma yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum shi ayi qur'ani kuntum yake kanta wa nadha aqrabu ilayhi min hablu shi ayi qur'ani ki to ka hakura kawai allahumma anta sa'ibu fi safari wal khalifatu bil ahli hadisi a cikin muslim allah da kai muke tafi a cikin tafiyar nan tamu kuma kai ne halifa a ban kasa ai a baya a gida to allah kuma daya ne take kaka sai ko kami ka wuya kenan shi yasa malamin ka ce allahumma anta al awwal falaysa qablaka shay'un hadisi ne cikin sai muslim shi ma in bai haƙi yace wannan hadisin ya nuna Allah bai da mahalli Allahumma anta al awwal falaysa qablaka shay'un wa anta al akhir falaysa ba'daka shay'un wa anta al zahir falaysa fawqaka shay'un wa anta al batin falaysa dunaka shay'un ba komai saman ka ba komai kasan ka to in an ce Allah yana sama mu ba ga ma kasa ba kaga to kufun su Allah ya kore wannan baki da saboda kawai ka mika wuya Allah shi san kansa kawai shi ke na magana ka zama abdi kawai eh Allah ka samu dace
Mama
kin fadin nan na Imam Zunnun al-Misri yace hakikanin tauhidi shine ka san cewa ikon Allah ta'ala a cikin al'amura ba tare da gogayya bane aikin da aikin Allah lahagare ta ba tare da cudanya ba shi kuma wato illa kowane abu shine aiwatar da shi shi kuma aikin Allah babu dalili a cikin sa abinda ya surantu a cikin wahaminka eh Allah sabanin haka ne Imam Al-Qali ce wannan zance ne ban mamaki mai kai abin tabbatarwa fasali na karshe fasara ne ga fadin nan nasa laysa kamithlihi shay'un to magana ta biyu kuma
tafsirin liqaulihi
eh rete wato wa'in lati kulli shay'in sunuhu wa la'ilati sunuhu idan nan fasara ce liqauli ga fadin Allah ta'ala da yace la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'aluna na uku nan shi kuma fasara ne ga fadin nan nasa na cewa an ta'alam anna qulatu llahi ta'ala fil ashya'i bila ilajin to ai da ma Allah ya ce inna ma qawluna li shay'in za raznahu an naqula lahu kun fayakun eh
tabbatana Allah wa iyyaka al-tawhid
to ita Allah ya tabbatar da mu da wa iyyaka da kai mai neman sani akan tauhidi da tabbatar da ubangiji wa tanzihi da tsarkake shi game da sufofi wanda suke fararru
wa jannaba la tarfai dalalati
eh to wannan fa jama'a shine tauhidi ba irin abin da yau zaka zance an dauko littafi sunan sa kitabut tauhidi ko an dauko littafi sunan sa kashfu shubuhati ko an dauko littafi sunan sa usulus salasa ana karantawa wanda duk ya saba da tauhidin da muka sani ya saba da tauhidin da malaman musulunci suka rubuta shi tuntuntuni duk malamai gashi nan ana karantawa idan kana neman tauhidi kai ka san ina zaka je ka same shi amma yau an zo an dauko su abubuwa an kawo su sababbi wanda galibi kai ka san daga ji kai ka san akwai wani da tsita da aka yi a cikin musulunci amma da tuntuni ana karanta irin su jawhar tauhidi ana karanta irin su badal amali ana karanta irin su ibasu da junna fi taqal ahli sunna ana karanta irin su nazmul kubra irin su wusta da kuma sugura wayannan sune littattafan da ake karantawa a kasashen musulunci ana koyi tauhidi a cikin sa amma yau duk sai aka ce a ai kawai sai a dauko kafa Allah sanin kansa ne tunda Allah ya ce kaza kawai shikenan abawo Allah kaza sai a debo abubuwa wanda ba a sifanta Allah da su sai a ce lallai sai a gaya wa Allah su to saboda wannan shine lallai akwai kalubale musamman ga samarin mu malaman mu da suke saura suna nan mu lazumce su mu makale musu mu karanci tauhidi tun ba a wayi gari ba a san tauhidi baki daya ya zama suna ne kawai ba ake karanta shi amma babu shi baki daya ai kowa ya sani a garin nan an zo ana neman tauhidi gidan kabar ake zuwa nan ne unsurin tauhidi irin yadda ake zuwa madabo a karanta fiqhu ake zuwa ciro ma a karanta hadisi to haka ake zuwa kabar a karanta wato ilimin tauhidi to amma yau kawai shikenan sai ga mutum ya zo ya wayi gari kawai ya je ya karanta littafi ya iya ilimin tauhidi ya ma koyawa yake ka san dole ne samu kwa bakara kala Allah ka mana dauki Allah ya kiyaye mu gefe guda biyu na bata da halaka wanda shine at-ta'dil wofantar da sifar ubangiji da kamanta Allah da ababan halitta da baiwa Allah da kuma rahamarsa wannan fa shine abinda malaman sun ce kai abinda alƙali ke faɗa kenan yanzu in ka dauko tun daga malaman karni na hudu har zuwa wato bayyana wayannan mutanen za ka ga duk malaman musulunci wanda duk za a faɗe shi malam wani to irin abin da yake karanta na tauhidi kenan irin abin da yake tabbatarwa na tauhidi kenan Allah ka shirye da mu Allah ka sa mu zama akan tafarkin magabacin mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
Arbabur rabi
babi na hudu
shima adarau Allah ta'ala
a cikin abin da Allah ta'ala ya bayyana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daga mu'jizozi da kuma irin abin da Allah ya dauka annabi sallallahu alaihi wasallama da shi na daga usufiya da karamomi to yanzu mun shiga kuma babin mu'jizozi na manzon Allah eh yanzu a fara da mu'jizozi daga nan kuma sai a tajin abu kaza mu'jiza ne abu kaza mu'jiza ne
قال
القاضي ابو الفضل يا بدا
حسب المتعني
يتي يا اشي مي لورا
ان يحقق ان الكتاب
يا تبتت تيوا للتاب مو wannan
قال الجماعه اولم وشير نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
يتي بمو تارا شي غمي انكارن انبتين النبي صلى الله عليه وسلم با eh
wala lilaini fi mu'jizati
ba mu tara wannan littafi game suka a cikin mu'jizozin manzon Allah ba
fana ta ga ila nasbil barayi alai
ballantana mu buƙatu zuwa kafa dalili akan ta saboda ba wannan magana zai ba da kuma wato taskantiya wuta mata taranta har kada mai suka ya zama ya sadu zuwa gare ta ma ambaci sharadin nan na mu'jiza da kalubale da iyakatin sa da kuma barnar fadin wanda ya bata shafe shar'o'i da rati gare shi yace ba duk ba kan wannan muka littafin ba mal mun wallafa littafin ashfani li ahli millatihi dan ma'abuta al umma annabi sallallahu alaihi wasallam al muladina li da'watihi masu amsa kiran manzon Allah
al musaddiq
wanda dama sun gaskata annabtan manzon Allah
yakuna ta
saboda wannan abu ya zama to takidi ne a cikin soyayyan nan tasu da hugare shi kuma man matan li amalihim ya zama to da duwa ne ga ayyukansu wale zadu imanan ma imanihim kuma dan su ƙara imani da suke da shi tare da imanin nasu eh imam al-qali sai amma niyyar mu anan eh mu tabbatar a cikin wannan babi mu kawo ummahatu mu'jizati
wa mashahira ayati
eh mu kawo mashhuran ayoyin sa
litadulla ala azim qadri inda rabbi
eh dan wannan ya shirya abta girman alkadarin wato alkadarin sa inda rabbi nan ga ubangijin sa
wa atina min hadil muwaqqi
imam al-qadi yace mun zo da abin da yake nan wato a cikin wannan babi mun zo da abin da yake ya tabbata wasahi kuma ingantaccen isnadi
wa
aktaruhu yawan sa na daga wanda ya kai yanke ko ko ya kusanta ya zaman toyen yanke mutawa tiri kenan
wa adabna ilayha ba'da ma
sanan maraba shashin abin da ya auku a cikin mashhurar da wannan na al'ayyin mati jagorori a cikin sa alƙali kaga duk abin da yake fada ba zai fada akan kansa wasu ya raba zuwa ga shehunnan sa shi sa kullum muke kira a jajirce a rike malamai ba wai kace ka iya larabci ka soyayya tashi ba matsala zaka samu amma rike malamai sai maka ishara kan al'amura sai ka bama lafiya eh akwai wani malami a nan kurna malam Mahmudu Allah ya kara masa lafiya malami ne bi ma'anar kalima yana da wato karatuka kwarai da gaske kusan manyan manyan kaman galibin su yi hadisi zuwa kidansa ana zuwa nan babban layi ana karatu a gurin sa to wata rana sai ka hada mu da shi sai muka hada shi a airport to da naga tunda gashi ana zaune ana tsiran abubuwa sun ce to ai bari mu ribaci lokacin mana kar ai asarar lokacin eh sai zan zama akan kallawa ji ko ina da tambaya nace me yasa ne ake zuwa nan daga inda ake wasin nan ce abu a fara yin kasaru a wannan gurin bayan kuma an ce kasaru mai risala ya faɗa ya ce wala yaqsu hatta yujawiza buyutil misri kada mutum ya fara yin kasuru har sai ya ketare gidaddaji na cikin birnin sai sa kuma mu nan ai kaga ban fitar da cikin gari ba me yasa zai kasara nan to sai malamin ya ce eh to ai wannan magana da mai risala ya faɗa kenan ɗaya daga cikin maganganun da suke da su a cikin mazhaban malikiya domin shi mai lawwali ya faɗa ya ce wata uwe na tsayin ala salat da biyar ita an yi tawilin mudawwana cewa mulku kuma a iya yin kasuru a cikin sa sai ta sai malam malam makurari ya gaya mana wato anan mahallin shahidi nake so jama'a su gani a matsayin sa na yace Allah ya bashi wannan kogin ilimin amma bai isu ya faɗa hukunci da kansa ba sai da jingina zuwa malaman sa sai ta malam makurari ya gaya mana ce mu daga makurari zuwa nan za a yi kaso ita amma mu nan muna kurna daga kurna zuwa nan bai kai mulku ba wallahi ka sa wannan gurbin to saboda kar a yi kasa a guyo ƴan uwa a kafin malaman su huce gaba daya mu ma bari bace su mu samu ilimi wanda zamu iya faɗar sa nan gaba Allah albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka shiryar da mu ka gyara halayen mu alfama shugaba sallallahu alaihi wasallam idan mai lura ya lura almuntum mai adalci ya lura da abin da muka gabatar da shi na daga kyakkyawan asari asarin sa da abin godewa na tarihin sa da kuma faifayewa na ilimi na sa da rinjayen hankalin annabi sallallahu alaihi wasallama da juriya ta sa da jumlan nan na kamala ta sa da gaba ɗayan tadodin sa da mahalarcin hali na sa da kuma wato katarin zance na sa inda mutum ya yi la'akari da wannan ba zai kokonto ba a cikin ingancin annabi manzon Allah da gaskiyar da'awa ta sa ayya ishi wannan ɗaya ba wato a cikin musulunci na sa da yin imani da shi mun rawaito daga Imam Tirmidhi da Ibn Qani'in da wasu wayannan da isnadansu cewa Abdullahi bin Salamin ya faɗa ya ce yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Madina sai na zo dan na duba zuwa gare shi yayin da na kalli fuska annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wallahi sai na gane fuskar manzo Allah ba fuska ce ta mai sharifa ba alƙadi ya ce to wannan hadisin ba zuwa ne sai wanda ta ma kasuwa na karanta ba a'a malami na alƙadi shahidi Abu Ali Allah ya dinga gare shi shi ya zantar da ni shi shi ma ya ce malamin sahabu Husain sai rafi ne ya zantar masa da Abul Fadl dan Hairuna sun rawaita daga Abi Ya'la dan Daudul Hurrati al-Baghdadi shi kuma daga Abu Ali Sinjiyu shi kuma daga Muhammad dan Mahbubin Al-Marwazi shi kuma daga Imam Tirmidhi Tirmidhi yace Muhammad dan Bashar ne mana hadisi shi kuma yace Abdul Wahhab Thaqafi ne mana hadisi da Muhammad dan Ja'farin da Ibn Abi Adiyyin da Yahya dan Sa'idu shi kuma daga Abu dan Abi Jamilata Al-Arabi shi kuma daga Zurat dan Aufa shi kuma daga Abdullahi dan Salamin karanta hadisi da tsayin sa an kafa daga Abi Rumu da Taymiyu ite na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ite ina tare da ɗana to sai aka nuna min manzon Allah yace ina ganin annabi sallallahu alaihi wasallama sai nace wallahi wannan annabin Allah ne musulmi ya rawaito da wannan sa cewa rimadu dan sa labata azzi yayin da yazo wajen manzon Allah yana bakon girma gare shi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wato washi wannan mutumin shi rimadu din nan wato wani mutum ne wanda an san shi da ina rikiya a zamanin jahiliya eh wai sai aka zo da shi wai ana tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana bukata a yi masa rikiya shikenan sai aka zo da shi ana zuwa to da yazo ya fara maganganun sa a gaban annabi sai ce ka gama naka sai ce eh na gama sai to ni ma kuma jinawa in ji manzon Allah alhamdulillah wato godiya ka tabbata ga Allah na amadu muna gode masa wa nasta'inuhu muna kuma neman taimakon sa wanda Allah ya shirya da shi babu mai batarwa gare shi wanda kuma Allah ya batar babu mai shiryawa gare shi kuma ana shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa da shi kadai ba abokin tarayya gare shi kuma ana shaida cewa annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wanda wannan kalmar da mu ta shahara a wajen mai zuwa ta fara ko to annabi ne ya fara fadarta a wannan lokacin to da ya faɗe ta wato ita jumla ce wadda Allah ya tattaro abubuwa a cikinta domin jumla ce wato ismiya ce kuma fi'liya ta biyo ta cewa sa alhamdulillah jumla ce ismiya allati tadullu ala ad-dawam wal istiqrar. Shi sa su larabawan suka ji an kwance musu lissafi. Yawwa sai ce na hamduhu kaga sai akai allati akan alhamdulillah. Ita kuma jumla ce fi'iliya allati tadullu ala tahaddus wa tajaddud. To sai ce sai ji magana abin ya girma. To sai rimadu sai ce ya Rasulullahi Allah maimaita min abin da ka faɗa. Yace wallahi wannan kalmomin naka sun kai kamus na kogi a ilimi. Me ko hannunka ne muka mubaya'a? Shine malam yace ya zo ya ruqiya shi ya musa ruqiya. Eh sallallahu alaihi wasallam.
Wa qala jami'u
jami'u dan shaddad ya faɗa. Yace akwai wani mutum da ake kiransa Tariqu. Ya ba da labarin cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina. Sai manzo Allah ya ce su
har ba ku shay'un tabi'un.
Ko da wani abu da za ku siyan ne. Sai muka ce eh muna da wannan ragumin. Sai manzo Allah ya ce nawa za ku siyar. Sai muka ce za mu siyar abu kaza da kaza na usuki na bid na dabino. To shikenan manzo Allah suna kallon manzo Allah. Kwardinin Annabi ya kama su. Ya shagaltar da su sai manzo Allah ya yi riko bi khidamihi da kamazurin sa ya tafi zuwa Madina sai muka ce sai zuwa haihu su suka haihu sai suka tayi bina ne Rasulullah da limanwa mun siyowa da wani mutum raƙumin mu ko mu san wane ne shi ba to
wa ma'ana za'inatu
to abun mamakin ba da gurin su bane ba akwai wata za'ina wata baiwa Allah ita ma ɗan kasuwa ta zo ta kawo kaya ta sai ta koma to sai suka cewa kunga wallahi ni zan biya kudin rakuma ba shikenan ba dubba wasu ganin manzo Allah ba sai ranar tace ni zan biya ra'aitu wajha rajulin misl al-qamar laylatul fajr tace na ga fuskar mutum misalin wata daren 14 la yakhisu bikum wallahi ba zai yau dare ku ba kawai muna nan wannan asuba nan ya uwa kana ce wannan kana akwato ba wai waye gari na gobe ba a asuba na muna nan kawai sai kafin wani lokaci faja rajul sai ga wani mutum ya zo da dabino sai yace tace sai wannan mutum yace ni ne manzon manzon Allah ta sama zuwa gare ku
ya boroko
eh ga wani karamci ne manzon Allah annabi ya yi muku umarni eh wannan muskin dabinan da kuka siya to ba shi ake magana ba yanzu ku fara ci ku koshi tukunna sannan ku auna alƙawarin da aka yi kuwa sai kun cika sai ku muka aiwatar da haka ya ba cikin labarin nan na tulanda sarkin nan na ummana yayin da labari ya isan masa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kiransa zuwa musulunci sai ko tulan da ya ce na rantsa da Allah hakika ya ce ya musa wannan annabi al-ummi cewa baya umarni da wani abu na alkhairi fati ya zama to shi ne farkon mai riko da shi baya hani amsa wani abu fati ya zama to shi ne farkon mai barin wannan abun kuma cewa annabi sun yana yin rinjaye ga abokan gaba amma wannan baya sun ya masa isamiriya a tare da shi eh sannan kuma ana rinjaye sahabbansa amma babu suna kosawa waye fi bil ahdi annabi yana cika alkawari waye jizul maqud yana zartar da abin da ya alkawari wa ashhadu annahu nabiyyun eh tulan da yace wallahi wannan annabin Allah ne malam nimda waye ya fada a cikin fadan Allah ta'ala ya karu zaitu hayubi walau lam tansasu narun kaga wannan misali ne wanda Allah ta'ala ya buga shi ga annabinsa sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya kusanta ganin manzon Allah kadai yana shiryewa amsa cewa annabin Allah ne ko da bai karanta alqur'ani ba irin yadda Abdullahi ibn Rawata ɗaya daga mawaƙan manzon Allah ya faɗa yana cewa law lam takun fi ayatun mubayyinatun lakana manzahu yunbika bil khabari ya Abdullahi ibn Rawaha kenan wanda ɗaya daga cikin mawaƙan manzon Allah masu kare annabi da harshensa da kuma takubbansu eh yana daga cikin mutum uku wanda aka yi musu shahada a yakin mutata Abdullahi ibn Rawaha Allah ya kare da gare shi to yana cewa law lam takun fi ayatun mubayyinatun inda a ce babu wasu ayoyi wanda za su bayyana mana manzon Allah annabi ne to lakana manzaru kallan annabi kadai yumbika bil khabar sai baka labarin cewa shi annabin Allah ne
Ita hakika yanzu ya yanzunta mai riko cikin ambaton annabta da wahayi da kuma manzanci bayan wannan kuma sai mu shiga cikin mutsu alqur'ani da abin da ke cikin sa na daga dalilai da ƙarin dalili alhamdulillah.